إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دورهاك بركم دساك سادوا ونيني نتقص daga cikin yininnikan wannan wata mai albarka na Ramadan shekarar 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda daidai da 25 ga watan 2 na shekarar 2026 ta miladiya. A wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake wannan anguwa ta Gwiwa Eka, a wannan gari mai albarka na Sokoto, a wannan majalisi namu na tafsiri a cikin wannan wata, ya muna karatu a cikin suratul Najmi, aya da muka kwana a kanta a karatunmu da ya gabata ita ce aya ta 54. Yau bi iznillahi ta'ala za mu dora daga aya da take biye da ita, wato aya ta 55, kuma ita ce aya da aka karanto mana yanzu tare da ayoyin da suke biye da ita. Allah na cewa cikin tafa bi ayi ala rabbika tatamara, da wanne ne daga cikin ayon ubangijinka kake musu ko kake kokonto, ma'ana a cikin ayoyin ni'imomin ubangijinka wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinka kake kokonto a ciki, babu daga cikin ni'imomin ubangiji da ake kokonto a cikin su, saboda Allah shi ya halice mu, Allah shi ya mana ni'imomi waɗanda ba su kirguwa, shi ya bamu lafiya, shi ya bamu abinci, shi ya hore mana rana da wata da iska, shi ya bamu ruwa, shi ya bamu duk abin da muke bukata, wa ta kuma kulli ma sa'altumu, daga duka waɗannan ni'imomi na Allah ba a iya inkarin su. Daga wannan tambaya ce min babil iqrari, wanne ne kake kore, ba ma'ana babu babin inkari, baka iya musun wata daga cikin ni'imomi na Allah. Wasu malaman sun ce jamirin yana ga kowane mutum, bawai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa bi ayyi ala'i rabbika, kai dan adam, da wanne daga cikin ni'imomin ubangijinka kake inkari? Wasu kuma suka ce adam manzon sallallahu alaihi wasallam ake kuma nuna masa cewa babu daga cikin ni'imar Allah wacce za a yi inkari, babu abar masawa a cikin ni'imar Allah. Sai zama na magana da manzon sallallahu alaihi wasallam, amma manufa al'ummarsa. Daka Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma, fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, hadha nadhirun min an-nuzuril ula, wannan gargadi ne daga ko je gargadin farko, domin nuzur yana zuwa bi ma'ana gargadi, kamar da Allah ya ce fa kaifa kana azabi wa nuzur ayin gargadi zaka gargadi kamar yadda muka ganshi a sigar jami'i yana iya zuwa da wannan sigar kuma yana bada ma'anar masdari da haka ma'anar nuzur inzar da haka da inzar da nuzur sai zama ma'anar su guda gargadi sai zama cewa wannan gargadi ne wannan mai gargadi ne wannan ko ne alqur'ani mai gargadi ne ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowanne an fassara nazirun a wannan wuri wasu ce nazirun anan alqur'ani Allah ya ce qur'ani mai gargadi ne daga cikin masu gargadi daga cikin gargadi na farko da Allah ya ce wasu kuma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk mai gargadi ne daga cikin gargadin farko da aka aiko kaga wannan ala dauka cewa nuzur masdar ne hakanan nuzur yana iya zuwa jam'in nazir nazir mai gargadi guda in suna da yawa masu gargadi sun zama nuzur sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa annabi na mai gargadi ne daga cikin masu gargadin farko da aka aiko koko alqur'ani mai gargadi ne daga cikin masu gargadin farko da aka aiko masu gargadin farko sune annabawan da suka gabata idan an ce annabi yana daga cikin su bana da daga cikin jinsin su shi ma mai gargadi ne kamar da suke masu gargadi da irin abin da ya gargadi da shi su ma da irin abin da suka yi gargadi da shi shi ma da irin sa ya gargadi kaga daga nan ya zama mai gargadi daga cikin masu gargadin farko ba ana nufin annabi yana cikin su can shi ma lokacin aka aiko shi ba a shi mai gargadi ne a tafarkin waɗancan masu gargadi na farko daka nabi sallallahu alaihi wasallam nazirun min an-nuzur al-ula koko zama gargadi ne yana gargadi irin gargadin da waɗancan annabawan farko suka yi irin gargadin da aka yi tun farko irin shi annabi sallallahu alaihi wasallam domin mutanen farko sun yi gargadi daga hada Allah da wani shi ma nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi daga hada Allah da wani waɗancan sun yi gargadi game da uqubar Allah ga duk wanda ya bijire ma Allah ya kangare masa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi da haka kaga gargadinsa da gargadin mutanen annabawan farko iri ɗaya ne wannan shi ne haza nazirun min an-nuzur al-ula sai Allah ya ce azifatil azifa makusanciya ita ce azifa kuma ismul fa'il ne na azifa ta kusanto azifa shi ne fi'ilin kuma ma'anar azifa kusanta azifa ya kusanta azifat ta kusanto to da haka makusanciya ta kusanto ma'ana alkiyama ta karato shine ma'anar azifatil azifa kaga wannan gargadi ne da jan hankali cewa kiyaman nan da ake muku gargadin uquba a cikinta to fa ta matso kusa ya kamata ku shafa wa kanku ruwa ku shiga tayinku kuyi abin da yake shi ne daidai azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa haka ne ko ba ta da wani mai liyaye ta shi ne kashifa kaga kashifa daga kashafa asalin kashafa kamar da suke ce tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa da ma'anar kawar da abu idan ka kawar da abu sai zama kashafa falan ma kashafna anhumul rijiza yayin da muka kauda wannan abu da gare rabba nakshif annal azaba haka ikshif anan bi ma'ana a kawar to da ka kashafa tana zuwa da ma'anar kawarwa idan ta zo da wannan ma'ana ta kawarwa sai zama na ma'anar ayar laysa laha min dunillahi kashifa kiyama ba ta da mai gusar da ita koma bayan Allah Allah ya riga alƙawarin za ta zo kuma ma ya ba mu haske cewa ta kusanto to fa babu wanda isa ya kau da ita ya janye ta shi ne ma'anar kashifa babu mai janye zuwan kiyaman nan in ba Allah ba shi ne in ya ga dama ya janye ta amma fa in ba shi ba babu wanda isa ya janye ta kaga sai zama da cewa ai tana nufin babu mai janye zuwan kiyama sai Allah sannan kashafa tana zuwa da ma'anar yayewa idan shi sa ake cewa ya labule an yaye labule kashafal hijaba ya yaye labule an gane ko kamar da yazo hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala la yanam la yanbaghi lahu an yanam yakfiru al-qista wa yarfa'u يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يناتي الله تعالى بايا بج وما بيك ما تشيشي بجيبا سبو دقود يوشيشن أيكي يكي يرفع القسط ويكفضه ينا دقا ما أولي يتوكي يتوكى درجة وانا يتوكى درجة يتوكى درجة وانا يتي يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل أنا توكى كامس أيوكا يني كافن داري كما أنا توكى كامس أيوكا داري كافن يني يتي حجابه النور شامكين سا حسكيني شامكين الله حسكيني yace law kashafahu da Allah zai yaye wannan shamaki da yasa tsakanin sa da bayin sa sai ganshi wannan haske da Allah zai yaye shi yace to la ahraqat sabuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi da duk wani abin da ganin Allah ya kai gare shi daga halittarsa wannan hasken zatin Allah ya babbaka shi saboda mahallin shahid shine kashafahu kaga kashafa wayayewa idan ka yaye sai abu ya bayyana to da ka ana amfani da kalmar kashafa ta bayyanar da abu kuma ana amfani da ita ta gusar da abu to da kaga aka yi amfani da ita ta bayyana ta gusarwa shine wacce ma'ana idan aka fassara ta tabayyanarwa to sai zama na cewa babu mai bayyanar da alkiyama sai Allah babu wanda zai kawo ta ya bayyanar da ita a lokacin da ya tsara mata sai shi shine laysa laha min dunillahi kashifa Allah ya ce afa min hadha alhadith ta'jabu shi daga wannan labari kuke mamaki labarin da aka zo muku duka dai ta Allah labarin cewa in kun mutu za a dawo da ku kuma ai muku hisabi ai muku sakamako bisa ga wancan hisabi shine zama abinda shine zama abin mamaki wa tadhahuna wa la tabkun kuma kuke ku kuke dariya akwa kuka ai akwai abun kuka to babu abin da yake wannan abun kuka amma kun mai da shi abun dariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law ta'lamuna ma a'lam la bahiktum qalilan wa la bakaytum katiran wa la laja'tum ila al-sa'udat taj'arun ila rabbik annabi ya ce da kun san abin da na sani na daga al'amuran lahira yace da kun da kukan ku ya yawaita dariyar ku ta karanta yace da kun tafi zuwa ga saman duwatsu kuna roƙon Allah ya yaye muku wannan matsala to kaga waɗannan sai gashi ana sanar da su abinda zai kai su ga shari'a abinda zai kai su ga tsira daga wannan azaba dariya suke yi ba kuka ba shine Allah yace wa tadhahuna wa la tabkun kaga wannan abin ajajinta musu ne saboda jahilcin su da kuma kwata da suke kai har abin shari'a shine ya zama abin izgilanci da dariya da warge Allah ya ce wa antum samiduna alhalin kuna masu wasa da warge da gafala duk yana cikin ma'anar samada gafala da wasa da warge kun sa abin da ya kamata ku dauke shi da muhimmanci ba shi ku dauka da muhimmanci ba madadin haka sai kuna izgili da shi kuna wasa kuna warge kuna gafala har sai kiyama ta zo muku a kan gafalan nan ku zo ku gane kuskuren ku kuma ku zo kuna neman a sake ba ku wata dama alhalin Allah ya yi alƙawarin bai sake ba da wata dama Allah ya ce da manzo sai Allah ya ce fasjudu lillahi wa'budu ku yi sujjada ga Allah kuma ku bauta masa wannan hadisi a daidai wannan gaba a rawaito cewa Abdullahi ibn Mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm فسجد معه فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت وأن سورة قد شأنت تند أكوي فاسجدوا لله وأعبدوا سي سجد سنة سي مسلمة سكي سجد تعرض شي سوما مشركين سكي سجد سي متنقدا جاء عبد الله بن مسعود يتي متنقداني وندسوه شيئين ونن سجد سي بكسا ya kai goshinsa ya ce wannan ya ishe ne madadin sujjada ba zai kai goshinsa ƙasa ba sai dai ɗebo ƙasar ya manna a goshinsa ya ce shi Abdullahi ibn Mas'ud ya rawaito hadisi ya ce kuma na ga wannan mutumin an kashe shi a yakin Uhud yana kafiri malaman hadisi sun ce shi ne Umayyah ibn Khalaf shi ne wanda ya ƙin wannan sujjada kuma malamai sai ta tattaunawa game da wannan sujjada ta mushrikai. Sujjada ta musulmi dai an san ma'anarta, dama suna biyar annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayat sujjada, yayin sujjada daga sujjadar annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan an gama magana da za su yi sujjada, ba sai sun tambaya dan me aka yi sujjada ba. Amma abin mamaki shi ne sujjadan mushrikai shi ne wasu kalawato waccan issa ta garani. Daga ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan sura a daidai inda yake cewa afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra kafin alakumuz zakar wa lahul unsa, bayan cewa dai wa manata thalithata al ukhra wai sai shaidan yazo ya jefa masa wasu kalmomi, ya jefo kalmomin nan sai aka ji su sun tafi da ayoyin kaman daga manzon Allah. Shine wai cewa tilkal garani qatil ula wa inna shafa'atahunna laturtaja, sai aka jero su bisa ga jerin yanda jerin surorin yake, duk surorin suna karewa da alifal maqsur, haka suma sai aka ce tilkal garani qatil ula, kaga ula ya kare da alifal maqsur, kama fa'aytu billahi wal uzza wa manata thalithatal ukhra aka na lakum azkar wa lahul unsa, kaga duk suna karewa da alifal maqsur. Daga sai je hotel kalgaran da kasul ula inna shafa'atahunna laturtaja, kaga wannan shine ainin shirka, shine abin da annabi ya rayuwa sa gaba daya na yake akai cewa waɗannan gumaka ba sa tsina komai, waɗannan gumaka ba za su amfanar da komai ba, amma wai aka ce wai shedan wai ya jefa masa cewa waɗannan su ne gumaka masu daraja madaukaka, kuma ana fatan su yi ceto. Kaga abin da annabi ya yaki akan ba haka bane, akan kafirci ne duk wanda ya dade wannan to zai gamu da Allah. To wai aka ce wai sai shedan ya jefa masa, amma wannan kissa ba ta inganta ba, malamai sun soke wannan kissa. To wasu ke cewa ai saboda waccan kissar da suka je mushrikai suka je an koda gumakan su, an ce tilkal garani qatil ula wa inna shafa'atahunna laturtaja, haka da aka zo karshen sura da annabi ya sujjada, musulmai suka sujjada, su ma sai suka yi sujjada dan suna san ji dadin yanda aka koda waɗannan allolin. Amma ba haka bane, saboda alqur'ani bai yiwuwa wani mala'ika wani shedan zai jefa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da daga alqur'ani, wannan bai yiwuwa. Kuma Allah ya siffanta shi da kaifi, Allah ya siffanta shi da amana, to da haka mallan shi shedan bai ma ko kusa bai iya kusantar inda yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi. To da haka wacce kissar bata inganta ba, iyaka Allah ya ce fasjudu lillahi wa abudu, kuma musulmi sun yi sujjada, mushrikai ma sun yi sujjada, sababin su sujjada su wallahu alam, amma wacce kissa bata inganta ba. Wannan shi ne ƙarshen wannan sura ta wannan najm. Muna godiya ga Allah da ya nuna mana tafsirin mai ya zo har ƙarshen wannan sura, abinda muka faɗa daidai daga Allah ne, kuma na roƙon Allah ya ba mu ladansa. Inda muka yi kuskure ko na fassara ba daidai ba, to wannan minni wa min shaitan, ina roƙon Allah ya fi mun kuskure na wannan, roƙon Allah ta'ala dukkan kuskure Allah ya kauda shi daga kwalan wanda suka ji. Za mu taba sura ta gaba, ita ce suratu Al-Kamar. Na'am. Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim iqtarabatis sa'atu wan shaqqa al-qamar, wannan ita suratul qamar, an kira ta da wannan suna na suratul qamar saboda kalmar qamar da ta zo a farkon aya iqtarabatis sa'atu wan shaqqa al-qamar. Wannan sura tana da sababin sauka, sababin saukarta shine mala'iku Quraishawa sun zo sun ce da manzo sallallahu alaihi wasallam, kace kai annaban Allah ne, to ina aya take? Ai muna jin labarin annabawa da suka gabata suka zo da aya, annabi Musa ya zo da aya, annabi Hana ya zo da kaza, kai me ce ce ta ka aya? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wata, sai suka ga nan take wata ya tsage guda biyu, sai ya fada kan dutsen Abi Qubais, sai kuma ya fada kan wani dutse shi ma na kusa da shi. Daga nan sai suka ce haga aya ta bayyana, dama haka kuma sai da suka tambayi annabi yace su duba ga ayar sanan a sama ko da suka duba suka ga watan ya tsage kuma gashi kuma kun su sadu da su karba sai suka ce a ai wannan ba wani abin da face sihiri suka ce ai sihiri ne ai abin da ma zai kara tabbatar muku sihiri ne suka ce ai to in annabi ya mana sihiri ai bai isa yawa sauran al'ummomi sihiri ba ku bari idan matafiya suka zo sai mu tambaye su wai kun ji labari ko kun gani da idanku tsagewar wata kun ga idan ba su gani ba to mun san mu annabi yawa saddabar da rufa ido amma abin ba haka bane ba wata bane ya tsage iyaka rufa ido ya mana to amma idan aka tambaye suka ce sun gani to kun ga sun ya eh da gaske kenan hakan ya au sai kuma gashi sun zo matafiya sun zo sun tambaye sun tabbatar lalle sun ga wata nan ya tsage a lokacin nan da suka ce musu ya tsage a baka kama fa duk da haka bai sa sun sadu da ba saboda dama ba ayar bace a gaban su dama yawancin kafirai suka ce a kawo aya ba wai dan suna nufin su yi imani ba manufar su ita ce su kure annabi to idan kurewar ba ta yiwu ba sun ce a kawo ayan kuma ya roki Allah Allah ya bashi ayan to duk da haka sai su nemo wata dabara kuma da za su zo su kuce kuma su suka ce a kawo aya amma ko da aya ta zo sai suka ce ai sihiri ne abinda lakita walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhallu fihi ya'rujun la qalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hur Allah ce da zamu tsaga sama suna kallo fa dhallu fihi ya'rujun sai su dinga haurawa gashi suna gani su din ne suke haurawa sama Allah ce duk da haka da sun ce ai rufa idan aka mana ai an mana tayi to wannan shine abin da ya faru da su ana wannan sura makkiya ce kuma da muke gani ta sauka a garin makka kuma mutanen makka su suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu wannan aya kuma ya roƙi Allah ya nuna musu ita kuma Allah ya bayyana masa wannan aya zaka sura ce makkiya kuma daga cikin surorin makka manufarta irin manufofin surori na makka tabbatar da aqidin musulunci da kuma bayyana girman kan kafirai da sanin da nuna cewa lalle dama ba wai no ba wai niyya suke da ita su karɓi gaskiya ba a sun riga sun ma kansu matsaya iyaka duk wani abu da za su ce ko ta aya to sai dai su faɗa dan su kure annabi to idan ku hakan ba ta yiwu ba to ba za su karɓa ba sai dai a yi ta tafiya a haka to da haka wannan girman kai nasu aya ta yi bayani a kai haka nan ta mana bayanin kusanci kiyama domin wannan tsagewar wata alama ce na cewa kiyama ta kusa haka nan zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa alama ce ta kusancin alkiyama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana su abubuwa da za su ci gaba da zuwa na alamomin tashin alkiyama wanda ba a gushewa ana ganin su lokaci bayan lokaci har zuwa tashin alkiyama don haka duk waɗannan suna tabbatar da cewa lalle alkiyama na tafe haka nan ayata rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallam game da irin yadda mushrikai suke bakanta masa rai da ƙaryata wannan sako da ya zo da shi duk da bayyanuwarsa da zamantowarsa ƙarara amma duk da haka suna ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallam suna kuma bujire masa sai Allah ya dinga kawo masa ayu da ke ɗebe masa kewa haka nan Allah ya bashi labarin annabawan da suka gabata waɗannan labaruka duk dan su ɗebe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damuwa sannan kuma su waɗannan su ga darasi su ga abin ɗaukan darasi da izina kuma su shafa wa kansu ruwa Allah ta'ala ya ce iktarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar kiyama ta kusa sa'a ita ce kiyama ta kusa kuma wata ya tsage wa in yaraw ayatan yu'ridu haka idan suka ga aya ma'ana al'adar su ce in sun ga aya za su kauda kai kuma ko nan gaba aka sake kawo musu wata ayar haka za su bijire shine ma'anar in yaraw ayatan yu'ridu kun ga zo a siga sharadi sharadin abin da zai auku nan gaba ko da nan gaba suka ga aya to ba za su karba ba ba za su bi kauya gare ta ba yu'ridu wa yaqulu sihrun mustabir za su kauda kai su ce kuma sihiri ne mai dorewa mai dogewa shine mustamir kalmar mustamir ibn ashur ya ce tana iya zuwa daga ma'anoni guda biyu tana iya zuwa daga marra kaga marra ya murru abu ya shuɗe to da haka mustamir abu mai shuɗewa ma'ana sihiri ne mai gudana zai ta tafiya yana wucewa ya zo ya zo ya wuce ya zo ya wuce shine mustamir kamar da aka saba da kalmar mustamir cewa abin da ake yi continuously shine mustamir yace hakanan tana iya zuwa da ma'anar kalmar mirra kamar da muka gabatar a farkon suratul najm Allah ya siffanta mala'ika jibril da cewa zo mirratin tastawa wasu malamai sun fassara mirra da karfi wasu kuma sun fassara ta da kyawun tsora to da ka ga fassara ta da karfi yace to tana iya zuwa daga mirra sai zama mustamir ma'abocin mirra ma'ana mai karfi shi yasa wasu daga cikin magabata suka ce sihiri ne mai karfi mai inganci shine ma'anar mustamir da ka suna cewa ko dai cewa suke yi sihiri ne mai dorewa wanda zai kare zai ta tafiya kuma zai kare koko suna cewa sihiri ne mai karfi kowanne na daga cikin abubuwan da suka faɗa ko kowace ma'ana kuma bayanar aya ta fito Allah ya ce wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum sai suka karyata su suka ce a kawo aya kuma sai ga aya ta zo kuma sai ga shi sun karyata Allah ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzafa biha al awwal ba an komai hana mu aiko da ayoyi ba face sai dan mutanen farko sun karyata ta Allah ya tura musu aya suka karyata sai Allah ya kama su da hukuma shi yasa waɗannan su ma da suka nemi annabi ya kawo musu wasu ayoyi kuma daga baya Allah ta'ala ya nuna masa cewa in fa ya aiko da aya in ba yi imani ba to fa al'amari ya kare halakarwa ne kamar yadda aka wa mutanen samudawa da sauransu amma an ba su aya ba to za a yi ta tafiya haka a yi musu wa'azi masu karɓa su karɓa masu bijire masu bijire har a kai lokacin da Allah zai halakar da su to amma fa aka sauko da aya ba su yi imani ba to daga nan kuma ta ƙare to shine annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya zaɓi kar a saukar da aya ya zaɓi ya ci gaba ya haƙura da duk irin cin zarafi da suke masa da duk irin izgili da suke masa da duk irin cewa da za su yi ai mun ce ka kawo aya to ina ayar in da gaske ne ai da ka kawo mana sai annabi ya haƙura da haka shi dai abin da bai so a saukar da ayar zo ba su yi imani ba kuma a ƙarar da su amma ana tafiya haka to da fatan cikin tsatsansu a samu wanda za su yi imani su kaɗaita Allah kuma su tsira su Allah ya ce wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum kuma suka bi son zuciyoyinsu to dama wannan shi ke hana musu bin gaskiya inda a ce tun farko gaskiya ce a zuciyarsu kuma suka ce a saukar da aya za su yi imani da ayar ta zo me ya kamace su sai suka ba su yi imani amma sun suka ce a kawo aya kuma aya ta zo kuma suka fage saboda dama son zuciya suke bi ayar bata zo musu yadda suke so ba dama su ba wai aya suke so ba manufarsu annabi ya gaza su samu abin faɗi to sai gashi Allah ya kawo ayar kuma sun yi imani Allah ya ce wa kullu amrin mustaqir kowane al'amari tabbatacce ne a wurin Allah kowane al'amari yana al'amari yana da lokacinsa yana da lokacin aukuwarsa da lokacin da Allah zai kawo su aukuwar da Allah zai musu a nan duniya tana da lokacinta kuma lokacin da ya zo Allah zai aiwatar musu haka nan nasara da Allah zai ba wa manzon sallallahu alaihi wasallam ita ma tana tafe in lokacin da ya zo za ta tabbata da haka kowane al'amari abu ne tabbatacce kuma yana da matabbatarsa zai tabbata kamar yadda Allah ta'ala ya nufin ya tabbata na'am Allah ya ce walaƙad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdaja haka nan daga cikin labarukan annabawan da suka gabata da al'ummomin su to abinda a cikinsa akwai tsawatarwa ya zo musu sun samu labarin mutanen annabi Nuhu yadda annabinsu ya je musu da yadda ya kira su zuwa ga Allah da kaɗaita shi da bauta da yadda suka bijire musu da irin hukumar da Allah ya aiwatar a kansu haka nan sun samu labarin mutanen annabi Hudu da mutanen annabi Salihu da mutanen annabi Lutu da mutanen annabi Shu'aibu da mutanen annabi Musa da sun samu labarinsu da yadda suka bijire wa annabawansu kuma da yadda Allah ta'ala ya hukunta su ya halakar da su to da haka Allah ya ce hakika labarurruka wanda sun isa su zama musu abin tsawa da abin izina da ɗaukar darasi sun riga sun je musu za ka ga labarukan al'ummomin da suka gabata ya ji musu sun nema aya an ba su aya sun karyata kuma labarukan annabawan da ya gabata ya zo musu irin abin da ya same su na karyatawa sai Allah ya ce hikmatun baliga wannan hikima ce wacce take makura Allah ya kai makura gurin kawo musu ayoyi da hikimomi da bayanai duka an kawo musu bayanai gamsasso amma Allah ya ce fama tugunin nuzur amma gargaɗin nan ba su amfanar da komai ba shine fama tugunin nuzur ba su amfanar ba ko koma ɗin ta zama tambaya amma tambayar ta korewa cewa to me gargaɗin suka amfana musu an kawo musu gargaɗi an kawo musu ayoyi sun ga abin da ya faru ga mutanen da suka gabace su amma duk da haka wannan me yake da musu wata fa'ida suka fa'idanta wani amfani suka samu cikin wannan babu shine fama tugunin nuzur kamar da yake cewa ka ayyu min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum mu'ridun ga ayoyi nan da yawa a sammai da ƙasa suna wucewa ta kansu amma fa hankalinsu ba a nan yake ba don haka waɗannan ma Allah ya ce ayoyi sun zo musu abubuwan tsawa da bayanai na al'ummomin da ya gabata duk sun zo musu amma fa duk wannan bai tsinana musu komai ba ba su tasirantu ba bai sa sun kauce daga tafarkin da waɗancan suka bi suka halaka ba ya zama na gashi suna kan wannan tafarkin da aka ce nan ba su tsinana musu komai ba sai Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam fata walla an fatabatu su kyale su kai dai ka ci gaba da musu wa'azi duk wanda ya kibi karka damu karka damar da kanka sanadiyar sa kyale shi yau mai yadda uzai ila shay'in nukun kyale suka tuna wannan gini ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga wani abu mummuna shine nukun mai kiran nan shine mala'ika Israfil wanda Allah ya ba mu ƙaho da zai busa in ya busa ƙaho na farko kowa zai mutu lokacin da Allah ya nufin kiyama ta tashi sai Allah ya masa umarni da ya busa ƙaho na biyu to wannan busa ƙaho na biyu shine a matsayin kira da aka ya kira kowa kuma kowa zai ansa wannan kira kowa zai tashi ya nufi inda kiran nan ya fito shine Allah ya ce yau mai yadda uzai ila shay'in nukur ranar da mai kira zai kira zuwa ga abu mummuna wannan yini mai tsanani yini wanda ke ɗauke da wahalhalu yini wanda yake ɗauke da abubuwan tashin hankali wanda ba sa in turguwa kuma ba sa misaltuwa da aka yini ne abin ƙi gare su su kafirai da suka ƙarita na'am Allah ya ce khushan absaru gunansu na kaskantattu shine khushan jam'u khashian akwai kira'a khashian absaru malam ibn ashur yana cewa idan aka samu abu irin wannan absar aga jam'i ne na fa'il din ismul fa'il kaga khushan da khashian ismul fa'il yace to jam'in su tunda ismul fa'il ne to ism din nan da yazo kafin sa yana iya zuwa mufrad muzakkar kamar da yazo a nan haka nan yana iya zuwa jam'i kamar yanda yazo a qira'at jama'a khushan absaruhum yana iya zuwa mufrad khashian shine qira'ar hamzar kisa'i da abu amr yana cewa khashian absaru haka nan ma yace yana iya zuwa muannas mufrad muannas khashi'atan absaru kamar da yazo a cikin suratul sa'al sa'il khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla yace kuma ko anan kirar abdullahi ibn mas'ud a wannan guri khashi'atan absaru don haka a larabce yana zuwa khushan absaruhum yana zuwa khashi'an absaruhum yana kuma zuwa khashi'atan absaru amma a kira'ance kira'ar khashi'atan absaruhum kira'ace shazza bata inganta ba kira'o'i biyu su suka inganta khushan absaruhum kira'ar mafi yawa da kuma khashiyan amsaruhum kira'arsa Hamza da Kisa'i da Abu Amr da Yaqub da kuma Khalaful Ashir suna cewa khashiyan absaru ma'ana idanuwansu na kaskantattu. Malam Ibn Ashur ya ce abinda yake nufi da zamantowa idanuwansu kaskantattu shine suna irin daidai idan mutumin da yake a tsorance a firgice kuma a tozarce. Idan mutum ya zanci kansa cikin yanayin tozarta ya tozarta sannan kuma yana cikin tsoro da firgita to kaga irin kallon da zai dinga yi wannan kallo shine kallo na kaskanci kallonsa na tsoro da kagan shi kaga wanda yake cikin tsoro da firgita kuma da kagan shi kaga wanda yake cikin tozarta ya tozarta Allah ya tozarta shi asirinsa ya bayyana to irin wannan kallo shi yake kira khashiya to haka nan waɗannan mutane idanuwansu da kaga idanuwansu idanuwa ne na kallonsu kallo ne na wanda ke cikin tsoro da firgita da kuma tozarta. Allah ya ce yakhrujuna min al-ajdafi suna fitowa daga kaburbura su ne ajdar jam'u jadas kabari ka'annahum jaradun muntashir kai ka ce fari ne waɗanda ke yaɗuwa kamar yadda fari ke yaɗuwa haka za su fito wannan yayi nan wannan yayi nan babu nutsuwa in ka je nan kaga ka dawo can saboda babu nutsuwa hankali ya tashi yana gan suna ganin duk bala'i ya kai domin ko ina tashi hankali ne kuma ko ina babu sauki zaka mutum yayi nan yayi can ya buga nan wannan yayi can ya dawo wannan ma yayi nan ya tafi kamar yadda fari ke tafiya. Allah ya ce to haka za su kasance ranar alkiyama ka annahum jaradun muntashir muhaqqiqina ila da suna masu gaggawa zuwa ga wannan mai kira kowa gaggawa yake ya tafi zuwa ga inda ya jiwa wannan kira da busa ko zaka suna gaggawa ya qulul kafiruna hadha yawmun atir kafirai suna cewa wannan yini yini ne mai wahala yini ne matsanancin yini kuma matsanancin yini ne a gare su kamar yadda Allah ke cewa fa zalika yawma idhin yawmun asirun ala alkafirina ghayru yasir yini ne wannan yini mai tsanani amma ga kafirai to zaka yini ne mai tsanani ga kafirai ba su sauci saboda duk abin da ake ciki tashin hankali da bala'i duk yana kansu su kuma mumminai Allah ta'ala yana kawo musu sauki. Allah yana kawo musu saukin wannan yanayi yanayi ne na tashin hankali yanayi ne da za a yi tsayuwa a gurin na shekaru aru aru a tsaye ba maganar zama ba abinci ba abin sha sannan kuma ga rana saman mutane duk da kwakwalan mutane sannan da Allah ya tsirar su Allah yake inuwantarwa to Allah ke kawo mu sauki muna roƙo Allah ya sa mu ci wannan da Allah zai san ku kama wannan yini da abin da ya biyo bayan sa. Na'am kazzaba su kazzabat qablahum qawmun nuh ai wadannan ba su suka fara karyatawa ba ba su suka fara karyata manzanni ba gabanin su an yi mutanen annabi nuh kuma sun karyata annaban da Allah ya aiko musu kazzabat qablahum qawmun nuh fa kazzabu abdana sai suka karyata bawan kaga wannan kalma ta bawa kalma ce ta daukaka idan Allah ya kira bawansa da ita kazzabu abdana suka karyata bawan haka Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam subhanallazi asra bi abdihi laylan haka kalma ce ta daukaka duk wanda Allah ya kira shi da wannan kalma daukaka ce gare shi a gurin Allah kisa annabawa Allah yana kiransu da wannan, kuma haka yana dan hankulinmu cewa annabawa ba masu tarayya bane da Allah, ba ikon ba su da iko irin na Allah, ba sa zartar da abin da Allah ke zartarwa, su ma bayi suke ga Allah, kuma kiransu bayin Allah wannan yafi komai ɗaukaka a gare su. Allah ce fa kazzabu abdana wa qalu, sai suka ce da shi majnunun, suka ce da shi mahaukaci. Kuma da suke ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahaukaci, shi ma annabi Nuhu suka ce da shi mahaukaci. Allah ya ce wazzujir, wannan wazzujir ba maganar su bace, suka ɗauka sun ce majnunun kuma sun ce wazzujir, ba haka ba ne. Wa qalu majnunun wazzujir, Allah ya ce kuma aka tsawace shi, aka kyare shi, aka hantare shi, ba irin hantara da cin mutunci da basu annabin Allah ba, shi ne wasu tujir, za ka sanci mai mutunci, sun hantare shi, sun cutar da shi ta hanyar cutarwa kala-kala, har dai ta kai inda ya roƙi Allah. Allah ya ce fada a rabbahu, lokacin da abin ya yi tsanani ya yi haƙuri, ya kasance bawan Allah ne mai haƙuri, kuma bawan Allah ne mai godiya ga Allah. Allah ya ce zurriyata man hamalna ma'a Nuhi innahu kana abdan shakura, bawan Allah ne mai yawan godiya ga Allah kuma mai yawan haƙuri. To hatta kai ga an kai shi bango, an kai shi bango, an kai shi maƙura. Fada'a rabbahu, ya kira ubangijinsa da cewa anni maghlubun, cewa ya Allah an rinjaye ni, mutane na sun gallabe ni, ma'ana da ƙarfi ba da hujja ba, ba a gallabar annabi da hujja, sai dai a gallabe shi da ƙarfi. Ya ce mutane na sun gallabe ni da ƙarfi an tasir da taimaka, ya Allah ga halin da nake ciki ka taimaka. Wannan addu'a ba ƙaramar addu'a ba, kuma ta fito ga annabi da Allah. Kuma annaban da sai da ya gwagwarmaya ya wahala, ya wahala ga mutanensa, sai da aka kai shi maƙura, har ma sai da Allah ya masa wahayi cewa fa duk wani mai imani a cikin mutanenka ya gama imani kafin yayi wannan addu'a. Allah ya ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aama. To daga nan ne kai wannan addu'a, ya ce anni maghlubun fantasir, nan take Allah ya karɓi addu'ar, addu'ar bayan Allah na ƙwarai, nan take Allah ya karɓi. Kisa kuma sai Allah ya kawo jawabi da fa'un, fa'un shi ne abin da ya biyo bayan nan take ba tare da ɗaukan tazara ba, haka nan take Allah ya karɓi addu'arsa, Allah ya masa wahayi. Amma al'amarin Allah ba wai na gaggawa ba ne. Allah ya ce fa auhayna ilayhi an isna'il fulka bi a'yunina wa wahyina, Allah ya masa wahayi da Allah ya karɓi addu'a, sai ya ce to yanzu abin da za ka yi tafi ka ƙera jirgin ruwa. Kaga ƙera jirgin ruwa ba al'amari yanzu ba ne, abin da zai ɗau lokaci. Bi a'yunina wa wahyina, bisa ga luranmu da kuma wahayi, za mu maka wahayi ka samo ice guri kaza, ka kai shi ya kai girman kaza, ka sare guri kaza, ka samo ƙusa, ga yadda za ka yi ka samu ƙusa, ka kulle ƙusan nan da kaza. Allah ya ce za mu maka wahayin yadda za ka ƙera jirgi. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina, saboda Allah ya ce fa fatahna, lokacin da Allah ya tashi halaka su, Allah ya sa masa alama cewa idan ya ga canda amasa tana bulbulo da ruwa, to alama cewa fa halaka su ta so, ya tafi kawai ya gargada mutanen su ga cikin jirgi, shikenan al'azaban da ta to. Ko yana ko ganin haka, shikenan ya tafi ya gargada su mutanen su ga cikin ruwa. Shine Allah ya ce sai muka saukar da ruwa ta wannan yanayi. Fa fatahna abwaba sama'i, muka buɗe ƙofofin sama, ma'in munhamir, da ruwa mai darara da ƙarfin gaske, shine munhamir. Haka Allah ya buɗe ƙofofin sama, daga sama ruwan ya dinga saukowa, wannan na ɓangare ɗaya kenan. Ya ce wa fajjarnal arda uyuna, kuma muka ɓaɓɓarke ƙasa ta zama idanuwar ruwa, ta ko'ina ƙasa kawai idanuwar ruwa ke ɓulɓulowa ta cikinta. Ƙasa na ba da ruwa, sama na ba da ruwa, kaga ruwan sama kaɗai ya isa, haka na ruwan ƙasa kaɗai ya isa. Amma saboda hikima ta Allah da kuma uquba da Allah ya nufin ya waɗannan mutane, sai Allah ya saukar da ruwa sama da ƙasa. Ya sa wata da Allah ya ce inna lamma tsagal ma'u haballakum fil jari, lokacin da ruwa ya wuce iyakarsa, daga ruwa dole ya mutu iyakarsa, ga sama ta barke da ruwa, ƙasa ita ma tana ta bulbulo da ruwa, ƙasar da ita ke shanye ruwa. Idan ruwa ya sauka daga sama, ƙasa ke shanyewa, to yanzu ba ta shanye ba, ita ma ta fitar da ruwa. Kaga dole a samu matsala. Allah ya ce faltaqal ma'u, sai ruwa suka haɗu, ga na sama ga na ƙasa. Ala amrin qad qudir, bisa ga wani al'amari da aka riga aka kaddara shi. Dan Allah ya riga ya kaddara wannan al'amari, Allah ya tsara wannan al'amari zai gudana. Zaka sai ga ruwa ya haɗu ta ko ina. Wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusul, shi kuma annabi Nuhu muka rike shi a cikin ma'abociyar alluna da kusoshi. Alwahin jam'u lauhin, shi ne allo, amma nan allo ana nufin falle falle na katakan da aka haɗa suka ba da jirgin ruwa. Kaga fallaye ne na katakai, to sannan fallayen katakan su ne alwahin. Wadusur da kusar da ake ɗaure su, a haɗa katako da katako sai a ɗaure da kusa. Allah ya ce wannan jirgin ruwan nasa kawai an kera shi ne tsakanin katako da kusa, da shi aka kera jirgin ruwan nan. Shi Allah ta'ala ya tsira da annabi Nuhu. A gane an ce hamalnahu, ana nufin da shi da waɗanda suka yi imani da shi. Ruwa da yawa ta nuna cewa daga shi babu wanda suka yi imani da shi sai ‘ya’yansa guda uku, kuma kowanne da matarsa. Ɗaya daga cikin ɗansa shi ne ya kafirce masa. Shi da matarsa ta waɗannan su sun mutu a cikin ruwa. Shi ne annabi Nuhu yake cewa ya bunayyar kan ma’ana balanta kuma alka, ya kai ɗan ɗana ta kawo jirgin nan tare da kar ka kuskura ka zamanto tare da kafirai. Kala sa'awi ila jabalin yasibu ne min alma, a ganin wani ci ɗabi'a ta kafirai. Duk wani abu da annabi zai ce ga kaza zai zama kaya, ba komai ba ne, a yanayi ne kawai, ruwa ne ya zo, barin haura dutse, yana na haura dutse zan tsira, ai shi kenan ruwa ne kawai. Ya ce la asima lima min amrillahi illa marin, ce ina gaya maka fa babu wata hanyar tsira daga wannan al'amari na Allah in ba wanda Allah ya ji kai yayi imani ya shigar da shi cikin jirgin nan ba taho ka shiga. Amma ina yana kan haka sai ga ruwa ya zo ya raba tsakanin, ya kaɗa shi can, shi kuma ruwa ya raba shi da annabi Nuhu. Annabi Nuhu ya dawo ya shiga jirgin. Saboda haka wannan ruwa haka Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusul, waɗannan ‘ya’ya nasa su suka ci gaba da hayayya ba su kaɗai. Da haka duk duniya daga baya tana komawa a tsakanin waɗannan ‘ya’yan annabi Nuhu guda uku, da Hamun da Samun da Yafet, waɗannan su ne guda uku. Shi wancan kuma da ya mutu wasu sun ce sunan shi Yam, wasu kuma sun ce sunan shi Kan’an, shi ne wanda ya mutu a cikin ruwa. Wasu malamai sun ce ta bayan waɗannan akwai wasu mutane kuma da suka yi imani da shi, to amma su ba su ci gaba da haihuwa da zuri'a ba. Babu dai inda zuri'a ta duniya ta ɗore ne gurin waɗannan ‘ya’ya na annabi Nuhu su uku. Shi yasa wata yar Allah yake cewa zurriyatan man hamalna ma'a Nuhin, zuri'ar waɗanda muka riga tare da annabi Nuhu a cikin wannan jirgi. Allah ce tajri bi a'yunina, tana gudana a kan idanuwanmu. In Allah ce abu na gudana a kan idanuwansa, ma'ana a kan lurarsa. Allah yana lura da ita, shi ke gudanar da ita, shi ke tsare ta. Kuma ne sai da manzo sallallahu alaihi wasallam, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, ai hakuri bisa ga hukuncin ubangijinka domin kana kan idanuwanmu, ma'ana kana kan ganinmu da luranmu, muna lura da kai. To ita ma wannan Allah ya ce tajri bi a'yunina jaza'an, wannan sakamako ne Allah ya yi, sakamakon tsinarwa daga azaba ta duniya. Kun ga wannan anan duniya kenan. Kun anan duniya Allah yana saka ma bayinsa na kwarai da abu mai kyau. Ya ce wannan sakamako ne ta goma, shi ne Allah ya yi na tsiran da annabi Nuhu a cikin wannan ruwa, da ruwan da ya mamaye duniya ko’ina, daga sama daga ƙasa. Ai za ka yi mamaki ko jirgin ruwa ka shiga ba tabbacin ka kai. Saboda ruwan da ya mamaye yana sauka daga sama daga ƙasa daga ko’ina, amma Allah ta'ala ya rike su a cikin wannan jirgin ruwa. Allah ya ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali, tana tafiya tana gudu da su a cikin ruwa, kai ka ce dutse ne. Haka Allah ya tsare ta, yake ta tafiya. Ya ce jaza'an, sakayya da kuma tagomashi, liman kana kufir, ga wanda da aka bijire ma. Kaga kufira mabni liman lam yusamma fa'ilu, wanda ake kira mabni lil majhul, wanda aka bijire ma ba liman kana kafara ba, kaga ba kafara ba, shi bai kafarta ba, amma shi aka bijire ma, to bijire masan da dai da akai hakurin da yayi, juriyar da yayi, tsayuwa da yayi a jefan Allah, to sai Allah ya masa wannan tagoma shi ya tsirar da shi to inda suke imani tare da shi. Yalla ya ce walaqad taraknaha Allah ya ce walaqad taraknaha ayat, hakika mun bar ta aya da jirgin ruwa ya daidaita akan dutsen Judi. Allah ya ce wastawat alal Judi, haka Allah ya bar ta aya ga waɗanda suka zo baya suka ga wannan jirgi, da yanda Allah ta'ala ya zama tarihi, domin duk waɗanda za su zo daga baya sun ga abin da waɗancan mutane suka yi, ga irin ukuban da Allah ya musu, kuma Allah ya tsirar da annabi Nuhu da waɗanda suka yi imani da shi, kuma a irin haka Allah zai ci gaba da tsirar da manzanninsa da waɗanda suka yi imani da su, kuma zai ci gaba da halakar da waɗanda suka bijire musu suka karyata su. To wannan ita ce ayar da ke cikin wannan jirgi. Allah ya ce fa hal min mudakkir, shin cikinku akwai wanda zai yi tunani ya amfana ya ɗauki darasi? Shi ne mudakkir, asalinsa muzakkir, daga zakara, kaga zakara shi ne tunani, to da aka gina shi ala mufta'il, an gane ko kaman a ce nasara sai a ce intasara, kaga intasara daga nasara ne. Kuma idan muka lura da aka ce intasara, dukkan harufan nasara sai shige tare da ƙari, kaga nasara harufa guda uku, nunan da sadun da ra, da aka ce intasara kuma har ila yau nunan da sadun da ra ɗin suna ciki, kaga sai shige, sai aka kawo alhamza da nunan da ta'un, sai aka ce intasara. To haka nan shi ma nan iz takara, asalinsa iz takara kamar intasara, amma akwai ka'ida ta sarfu, shi ne idan aka samu irin wannan ta'un, ta'un irin ta ifta'ala, wannan shi ake kira ifta'ala, intasara, an gane ko da ire-irensu, istakara, inzajara da sauransu, duk irin wannan idan aka samu ta'un ta zo bayan ɗaya daga cikin harufa uku, ko bayan zayu, ko bayan zalun, ko bayan dalu, wannan harufa uku, to ta'un ɗin za a maishe ta ta zama dalu, an gane za a maishe ta ta zama dalu. To da haka sai aka maishe ta ta zama dalu, sai ya zama iz dakara, iz dakara, kaga asalinsa iz takara, sai ya dawo iz dakara, da aka samu iz dakara kuma sai aka idiga man zalun ɗin fiddal, sai aka ce iz dakara. To da aka zo ismul fa'il ɗinsa, shi ma sai aka gina akan iz dakara, sai a yi iz dakara, sai aka ce mudakkir, an gane ko kamar yadda intasara ismul fa'il ɗinsa sai a ce muntasir, to shi ma wannan mudakkir, amma asalinsa yadda yake asali mudakkir, muzakkir, muzakkir, sai ya zama muzakkir, sai ya zo ya zama mudakkir. To wannan shi ne yadda kalma ta ba da wannan kalma ta mudakkir, ma'anarsa mai tunani daga zakara. Kaifa kana azabi wa nuzur, Allah ya ce ya kaga azabata ta kasance, wa nuzur da kuma gargaɗina, shi ne amfanin zuwan ra'un da kasara. Fa kaifa kana azabi wa nuzuri, asalinsa wa nuzuri, an gane gargaɗina kamar azabi haka nuzuri, an gane. To amma hikima ta Alƙur'ani, kuma domin jerin ƙarshe-ƙarshen ayansa taho daidai ra'un ra'un ra'un, kaga sai aka cire wannan, dama ya ɗin an saba cire ta, zaka sai zama kaifa kana azabi wa nuzur, ma'ana wa nuzuri. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri, kuma hakika mun sauƙaƙa alqur'ani dan ambato, mun sauƙaƙa karanta alqur'ani da kuma mai neman karatun shi za ga ya sauƙaƙa gare shi, mun sauƙaƙa haddace alqur'ani ga duk wanda ya tashi haddace alqur'ani, sai ga ya haddace alqur'ani. Babu littafin da ake haddacewa irin alqur'ani, babu littafin da ake bada muhimmanci gare shi a ga an haddace shi kamar qur'ani. haka duka wannan saboda saukakawa da Allah ya yi alƙwanda ba alda ba dan Allah ya sauka alƙur'ani ba to da wannan hadda da muke gani da bata yi ba yawaita mahaddata alƙur'ani da muke ganin sun yawaita duk da ba samu ba to ne aku ne saboda saukakawa da Allah ya yi alƙur'ani da kuma saukaka ma'anoninsa cikin sauki zaka ga ma'anar alƙur'ani a maka bayanin ta ka fahimce ta kuma ka san abin da wake da wayannan mana kashe ka san abin da Allah ta'ala yake nufi da waɗannan ayoyi kun ga yana cikin sauƙaƙa wanda Allah sai Allah ya ce fa hal min muddakir cikin akwai mai tunawa akwai mai ɗaukan darasi akwai wanda zai duƙufa wurin neman sanin ma'ana da aiki da shi to da haka duk mai nema Allah ta'ala ya sauƙaƙa Allah ta'ala ya ba mu alƙur'ani Allah ya ba mu albarkar da ke cikinsa kuma muna roƙon Allah cikin rayuwarmu gaba ɗaya a kullum Allah ya ci gaba da ƙaranmu da ilimi na wannan littafi dan shi ne gurin tsayawa insha Allah Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kissar adawa su kuma
masha Allah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna takwas ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina a shekara 1447 dukkan Allah ka bayani dan gane da diyan da annabi Nuhu alaihi salam ya tsira da su su uku din nan she mu babban mutane ta wanne bangare muke daga cikin su
sai ba babban ci da wakaje da fara ne duka jikokin annabi Nuhu ne kuma jikokin annabi Adam suna cewa mu muna gefan Ham bin Nuhu akwai Yafet shi ne kakan Turkawa da sauran Rumawa akwai kuma Sam shi ne kakan Larabawa da Yahudawa da sauransu shi ne Sam bin Nuhu su kuma Turawa kakansu Yafet ko kuma baƙaƙen fata kakanmu Ham bin Nuhu to da kun ga duka kakanmu guda duka ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa kaga ba ma batun annabi Adam ba wai daga kan annabi Nuhu shi ma shi kadai annabi Nuhu yana da ƴaƴan nan guda uku to tsatta cikin su Allah ya fitar da mutane kala kala waɗannan farare waɗannan baƙaƙe waɗannan jajaye duka karkashin wannan to haka duka wannan al'amari ne na Allah yana nuna maka kudura ta Allah ya halice mu ya bambanta mu waɗannan baƙaƙe waɗannan farare waɗannan kabila kaza waɗannan ƴan yanki kaza duk da mu ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum wannan shine ma'anarwa ya fi tsoron Allah ba waye wani fari ba kowa ya fi zamantowa kakkarfa kowa ya yi baƙin fata waye kaza a'a wanda ya fi atqakum Allah ya sa ba mu tsoronsa da takawa wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh